sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 14 ga watan Disamba. Yayin da aka shiga rana ta biyu a babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afrika, za a ji abubuwan da suke gudana a taron. Sannan kuma masana harkokin tsaro da sauran 'yan Najeriya na ganin shigar da kimiyya da fasahohi na zamani zai taimaka wajen rage aukuwar ayyukan bata gari a kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da rahoto na musamman, wannan karan akan sana'ar goro. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim Ka Almasi Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Masu gabatar da kara a Amurka sun samu wasu rashawa biyar da Amurkawa biyu da laifin samo ma rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yakin Amurka. Mutane bakwai din da ake tuhuma na da alaka da wasu manyan kamfanonin na'urori waɗanda ke ƙarƙashin ikon hukumar tsaron Rasha FSB, wadda ita ce ta maye gurbin hukumar KGB ta zamanin tarayyar Soviet, bisa ga hukuncin da aka yanke tun ranar 5 ga watan nan na Disamba, wanda aka bayyana ga jama'a jiya Talata. Kamar yadda aka sani da akasarin shugabannin Afirka na nan Amurka wajen taro da Amurka kan tattalin arziki, cinikayya da dai sauransu. Daga cikin shugabannin kasashen Afirka din da suka zo nan Amurka taron, akwai shugaba Muhammad Bazoum na Jamhuriyar Nijar, wanda a shirye-shiryenmu da suka gabata an ji shi yana bayanai kan batutuwa daban-daban, kama daga waɗanda ke da alaka da taron zuwa batutuwan da suka shafi Jamhuriyar Nijar. A ci gaban hirar, shugaba Bazoum ya dora da ansa tambayar Aliyu Mustapha Sokoto cewa ko gaskiya ne wai jam'iyyun adawa na kawo mishkila a kokarinsa na yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Sai ya ce,
wannan ba haka nan ne ba, kuma yanzu abinda za ne ce maka, abinda za ne ga maka shine a samu mu ido insha Allah, na ce ma halsiya su ci gaba da kokari, kuma suna yi, kuma za mu ci gaba da kama mutane masu cin hanci.
To ina ka kuma yi kokarin cewa bayan shekara ɗaya za ka yi garan bawa da gwamnatin ka, sai yaushe za a yi garan bawa din?
A ba ta bayan wannan
ba, kai wannan alƙawari
ba.
To kana da niyyar yin wani canji nan gaba?
Ban sani ba wallahi.
Dole in tambaye ka wannan, tunda wanda ka gada ya sauka, mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun Muhammadu Isuhu cikin harkokin gwamnati, kamar yana da tasiri, yana sa abubuwa a yana ɗanaɗe da sauransu a cikin gwamnati.
Ka san makiyayenmu suna baƙin ciki da ba mu samu matsala tsakaninmu da Muhammadu Isuhu, kuma shi suke wai in suka yi wannan maganganun ko za su ɓata tsakaninmu.
Sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu, kana riƙe da ɗaya, yana riƙe da ɗaya.
Wannan duk fatar su ce suke za su gani, za mu je kongres.
Amma suna nuna misalin kana da ɗansa ministan mai. Ɗansa ne wannan ko? Mamman Sadi ko? To.
Don me haram ne, ba a yi naɗa shi. Na naɗa shi don ya ƙure ba, don yana ɗan Isufu ba.
Don gwanintarsa.
Don gwanintarsa kuma don yana ɗan Isufu. Duka wannan ba haramu ba ne, duka halal ne, kuma na yi shi ni nike da incin wannan. Kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nike gani ya dace.
Abu na kusan ƙarshe da zan tambaka shi ne batun mata da matasa. Ina jin tsarin mulkin Nijar ya ce a keɓance kashi 25 cikin 100 na mukamai na wanda ake zaɓe wa mata. Amma yanzu haka sannan da kashi 30 na wanda za ka naɗa. Amma yanzu magana da ake mata 50 ne kawai a cikin majalisar dokoki, sannan ministoci mata 5. Wannan bai sa bai kare dokan ƙasa ba?
Zancen zaɓe matan da suke yawa sun yi abin da doka ta tada ne da. Kenan nan ba
su saba
ba. Ya yi kore ko. Muna da mata 50. Muna da dipite 179.
To har ya wuce abin da
ya wuce kore ko.
To amma a ministoci ba?
A ministoci ba mu kai ba.
Za a kai?
za mu yi kokarin mu kai sha
Allah. Excellency, za ka sake neman wa'adi na biyu?
Tun yanzu kana so mu irin wannan zancen. Ka san duk mai tsoron Allah bai irin wannan magana.
Ni ko mai tsoron Allah. Saboda an ce za a yi taro na zaben shugaban jam'iyyar PNDS Tarayya. In an yi wannan tun yanzu ba gani wannan zai kawo cikas ga kokarin
neman wa'adi na biyu. Ba kawo wannan cikas da muka tashi jam'iyyar mu ta zabi mutumin da ya dace don ya dauki tutar ta kuma aje a tunkari ɗan nishiyar don su zabi ɗan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya.
Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan birnin Washington DC. Yau Laraba wata kotu a Turkiya ta zartar da hukuncin daurin shekaru biyu da watanni bakwai a gidan yari ma magajin garin Istanbul birni mafi yawan jama'a a kasar saboda laifin zagin jami'an majalisar koli ta zabe. Kotun ta zartar da hukunci kan magajin gari Ekrem Imamoglu sannan ta kuma kakaba masa takunkumin siyasa wanda ka iya kaiwa ga tsige shi daga mukaminsa. Ana kyautata zaton Imamoglu wanda dan babban jam'iyyar adawa ce ta Republican zai ɗaukaka ƙara. Masu suka na zargin cewa wannan shari'a da ake ma magajin garin wani yunkuri ne na kawar da muhimman masu ja da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. An tsaida cewa Turkiya za ta gudanar da zaben shugaban kasa a watan Yuni. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar dusashewar kimar Erdogan a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tattalin arziki da tsadar kaya da kuma wanda ya kai ga kashi 84 cikin 100.
Ibrahim Ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin mu. Yayin da aka shiga rana ta biyu a babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afrika, inda ake sa ran shugaba Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen Afrika. Na tattauna da Grace Alheri Abdu inda ta halarci wannan babban taro ta kuma yi mana ƙarin bayani akan abubuwan da ke gudana a taron.
To kamar yadda kika sani Zara, yau aka shiga kwana na biyu na wannan taro da ya hada kan shugabannin kasashen nahiyar Afirka, 50 'yan kasuwa matasa da gwamnatin Amurka ta kira. Kuma kamar yanzu haka da muke magana din nan a cikin zaurika ɗakunan tarukan da aka da suke cikin wannan zauri, ana yin magana, ana tattaunawa akan batutuwa daban-daban kuma da manyan jami'an kusoci ko kuma ce kusocin gwamnatocin waɗannan ƙasashe da ita Amurkan da ta zama mai masaukin baki da kuma ƙasashen nahiyar Afirkan da suka fito. Kowane shugaba da ya fito da ƙasashe ya fito da kusocin gwamnatin ƙasar tasa da suka kuma ƙwararru a fannoni daban-daban yanda za su yi bayanai da kuma amsa tambayoyi ko kuma akwai kowane zama akwai jagoran wannan tattaunawa da ke yin tambayoyi ga waɗanda suke da jawabai da kuma ƙasashe ko kuma wakilan waɗannan ƙasashe suke amsa tambayoyin da kuma wakilan gwamnatin Amurka. Daga ƙarshe kusan kowane zama da aka yi akan ta ƙara wannan zama tare da akwai zama dai da dama da akan ƙara wannan zama da sa hannu a yarjejeniyar wani abin da ya jibinci wannan zama da aka yi. Alal misali, ɗazu abin nan aka sa hannu tsakanin gwamnatin Amurka da gwamnatocin jamhuriyar Nijar da kuma Benin da ita Alice Albright babbar jami'ar gudanarwa ta ayyukan cimma burorin muradun ƙarni ta jagoranta. Wannan yarjejeniya ta kunshi inganta harkokin kasuwanci a waɗannan ƙasashe, kuma bisa ga bayanin nata ba wannan ƙasa kaɗai ba, har da su ƙasashe da ke makwabta kamar Kotonu za su amfana da wannan yarjejeniya. Wannan yarjejeniya harkokin kasuwanci nan za su kuma taimaka bisa ga bayaninta a wajen inganta harkokin ba kasuwanci kaɗai ba, har da inganta harkokin noma. Kuma ana kyautata zaton cewa idan aka samu cimma wannan buri zai taimaka wajen inganta rayuwar mazauna waɗannan ƙasashe da kuma yankuna da za su taimaka wajen inganta rayuwar matasa da kuma samar da ayyukan yi za su taimaka wajen inganta rayuwar mata da ake kyautatan su ma za su samu damammaki da kuma samu jari da za su iya inganta harkokin kasuwancin su mata musamman da kuma samun ganin cewa an samu mata da dama su ma sun shiga fannonin kasuwanci to kaɗan kenan daga cikin abubuwa da ake ciki a halin yanzu Zara.
To yaushe ake sa ran shugaba Biden zai yi jawabi ga shugabannin ƙasashen Afirka?
Yau ake sa ran shugaba yau ne shugaba Biden zai yi jawabin sa da ƙarfe 1:30 duka da tsari dai ƙarfe 1:30 ne amma ana sa ran zai jawabin sannan ne da ƙarfe 1:45 na rana agogon Washington shine shugaba Biden zai yi jawabi kuma wannan jawabi shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya na hakikanci cewa hada shugabannin ƙasashen duniya za su zo su je a kwaikin alheri da shi shugaba Biden yake da shi ga ƙasashen nahiyar Afirka domin kamar yadda muke faɗa kullum duk lokacin da aka ta shugabanni suka samu damammaki irin haka kowa akwai abin da yake ci mishi tuwa kwariya kowace ƙasa akwai abin da ta mai da hankali a kai akwai abin da take da ta fi so ta gani cewa inda dama ta samu tallafi a kai.
Alheri Grace Abdi kenan a tattaunawar da ni da ita. A kokarin da ake yi na ganin an rage yawaitar yanayin matsalar tsaro da ake da yake addabar sassa daban-daban na Najeriya. ‘Yan Najeriya da masana harkokin tsaro na ganin shigar da kimiyya da fasahohi na zamani za su taimaka wajen rage aukuwar ayyukan ɓata gari a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ake ƙaddamar da wata manhaja inda ta bayyana yadda manhajan da ke bayyana sirri wato mai suna Intelligence Application System a Turanci, wacce ake sa ran za ta samar da sahihan bayanai da rahotanni kan tsaro ga gwamnati da ma 'yan ƙasa. Wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Ana dai ganin wannan cigaba da aka samu ta fannin kimiyya da ya kai ga kirkirar wannan manhaja ta IRS zai samar da sauki a hanyoyin shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya har ma da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita ke fuskanta. A cewar shugaban kamfanin Becom Security Consultant wanda a ƙarƙashinsa aka kirkiro da manhajar Kana masanin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu.
Mun fahimci cewa akwai gibi a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi. To shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence wato na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin computer. Kusan za a ce mai yana da tunani nashi na kan shi. To sai muka hada shi muka tattara da wannan bayanan. A ƙarƙashin wannan haɗin da muka yi sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron a ta yadda in kana da buƙatar sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi da ma na ƙauyuka kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron ina ne babu shi. In ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun wani bangare ne kuma ba a samun nasara.
La'akari da mahimmancin bayanan sirri wajen yaƙi da rashin tsaro a ƙasa, Abubakar Isa ɗaya daga cikin matasan da suka samu horo wajen fahimtar yanayin amfani da sabuwar manhajar ya ce manhajar za ta bayar da bayanan tsaro na haƙiƙa ga jami'an tsaro da 'yan Najeriya.
Ni na san zai kawo cigaba ma Najeriya ma gaba ɗaya. Kowa na iya ya duba da kanshi ba wai dole sai ya bude jarida ya dan samu information shi da kanshi yana iya duba da wayan shi abu security related a kowane wuri a Najeriya.
In Najeriya dai na ganin shigar da kimiyya da fasahohin zamani za su taimaka wajen rage aukuwan ayyukan ɓata gari da ke addabar sassan ƙasar da dama.
Sunana Dahir Salim. Kimiyya da fasaha zai taka babban muhimmiyar rawa akan harkan tsaro saboda al'amuran da suke tafiya a nan Najeriya da kuma duniya baki daya. Misa dalili, technology yanzu ya shiga komai. Ba abin da za a yi wanda ba technology na harkar rayuwa yanzu. Misali idan muka kwatanta da kasashen da suka ci gaba, duk inda mutum yake za a yi tracking din shi je inda yake. Amma unfortunately yanzu a Najeriya za a ce wai ga wani abu ya faru amma ba a san taya ya faru ba. Me ya faru ba a sani ba, amma saboda mene ba technology.
Kurana Umar Haruna, a gaskiya shigowa da harkar kimiyya da fasaha a Najeriya ya kawo ci gaba sosai. Dalili ko shine wajen samo irin masu harkar fasakauru da sauransu ta wannan kimiyya da fasaha za a iya yin tracking din su a bisa a kama su ko wani dai abu makamancin haka dai irin wannan.
Najeriya dai na daga cikin kasashe da suka runguma harkar kimiyya da fasaha, sai dai a wannan lokacin da kasar ke shirin gudanar da manyan zabubbuka a shekarar 2023, ƴan kasar na da ra'ayi a inganta fannin don rage yawan harhare na miyagun iri da ke haifar da kuma baya ga duk wani ci gaba da ya shafi kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe ki Shamsiya, yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Sana'ar goro sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi kane-kane a cikin ta, musamman a nan sashen kudu maso yammacin Najeriya. Na tattauna da wasu masu sana'ar goro a game da yanda sana'ar goron ke tafiya a Ibadan, tare da jin irin matsalolin da ke cikin sana'ar goro, kana da jin irin alfanun da ake samu ga sana'ar goron.
Sunana Alhaji Babu Gambo, sana'a ta goro.
Ka dade kana sana'ar goro?
Na dade ina sana'ar goro saboda an haife ni cikin goro. Mahaifina yana sana'ar goro kafin ni in zo in kama, kuma har yanzu bai bari ba.
To cikin yan uwa ko iyali akwai mai sana'ar goro bayan kai?
Akwai waɗanda ka yi amma dai can suke gida ba nan ba.
To ya sana'ar goro ke tafiya a nan Ibadan?
Sana'ar goro alhamdulillahi tana tafiya sosai Ibadan, amma abin da yake nan su matsalar Ibadan wasu ɓangarorara sun ware yanki shi, suna yanka ta ko da shi. To dole mun hukuma ɓangaren Ondo Ore su adda goro full, saboda can goro ya yi suna gyaran goro yadda ya kamata.
To bayan waɗannan wurare da ka faɗi irin Ondo Ore kuma da nan birnin Ibadan, ko akwai wata jiha da kake zuwa wurin sayan goro?
Muna zuwa bangaren da ya shahi tsakanin Ikiti da Undu. Muna zuwa waɗannan kasuwanni kamar irin su Ikire, Ikiru, irin su labobin nan nasu dai ga sunan ko ina muna zuwa wurin sawoshi.
Ba Najeriya kaɗai adda goro ba, a cikin ƙasashen Afirka akwai shi kamar irin ƙasar Cote d'Ivoire, akwai shi irin ƙasar Ghana da dai sauransu. Ka taɓa fita a Najeriya ka je sayan goro?
Lalle na yi ƙudurin in ta Allah bai daba, amma muna zuwa can Lagos. Akwai wani wuri inda Alhaji Basi wani hanshakin ɗan kasuwa mutumin jihar Kebbi State wanda ya sai wuri nan gaban zangon ota inda aka sauke bagi goron Ghana. To nan nake zuwa ina sai, amma Allah bai kaddara ni zo Ghana amma na niyya.
Ana kawo muku goron Cote d'Ivoire bayan na Ghana?
Duk suna kawowa nan Lagos, don nan ne addaba babban kasuwa wannan wanda Alhaji Basi ya gina.
Menene bambancin goron Ghana da goron Najeriya?
Gaskiya goron Ghana da na Cote d'Ivoire da Najeriya suna bambanci. Najeriya ba su bari hanya sha saboda matsalar kila talauci, amma su goron Ghana da Cote d'Ivoire sai ya sha. Shi yasa ka ji ana ce mai bagi. Yanzu irin ka sunnin Maiduguri, irin ka sunne Kano, da ka zo da goro bagi da banyaki, tun daga suna ne da ka ga na yalo daga mota ka san bagi an kawo shi.
Wato bagi dai goron Ghana ne kenan?
Yana nan ana ce mai bagi. Wangabu hudu aka sa wake ko gyada, to ciki ne na aka yi mai sili da ganye sai a sa wa ciki. To dama shi shekarere ne, duk wata wahala wadda ka sani ba ta mai komai saboda zai iya jure wahala.
Da ina kake kai goro?
Ina kai goro Koko, Yauri, Kwantagora. Ina kuma wacce hanya ina iya saukewa Kaduna ko Zaria. To ainihin masu sayan goron Zaria suna tawa daga jihar Zamfara, to shi yasa muke kai shi Zaria, saboda Zaria kana iya mota guda ta kare magani. Amma in ka to Kaduna karamar kasuwa ce, sai waya ma ka kiwa sun to. To amma kamar kuma ka tai Mariri Kano, can ma babbar kasuwa ce. Amma Maiduguri can ma babbar kasuwa ce in dai goro ne, ko baka zo baka aika bai da matsala.
To a jihohin Arewa wacce jiha an kafi sayan goro?
To yanzu kan ka min tambaya mai girma, mai cin goro ɗan Arewa. To amma in aka ce Kano ta sha ko ina, lokacin da Maiduguri ba ta samu matsala ba, to ta yi ko ina kaso goro. Amma tun da wannan Boko Haram ta bulla totan na kasa kaso goro a Maiduguri.
Abdullahi ni daga jihar Bauchi na Hoto, tumin garin Dambanne. Ni ne sarkin Hausawan Iwari.
Yaya harkar goro take a halin yanzu?
Goro na gaya maka tun da zan na maka bayanin na ce goro a yanzu babu yanayin goro. An yanke goro ya riga ya lalace.
Kamar bai da yawa a daji kenan?
A yanzu ba shi da yawa a daji. Da lokacin da goro yake da yawa, idan yara suka fita lokaci guda za su shiga su dan samu goron naira 30, 40 har 50 ana samu. amma a yanayin nan ne yanzu da wuya ka shiga ka samu goran naira 5 saboda babu da can an san kasan nan kasar goran amma a yanzu ina goran sun riga sun lalata
a da ana sai da huhun goro nawa
dan takarda da na sani ban san huhu ba ana samu kaman dan takarda naira 100 naira 100 mai kwariya 5 ana daura goran naira 100 amma a yanzu kwariya 3 da rabi in ka shiga kasuwa cikin kasuwa muke to goran ya kai 10,011 maimakon kwariya 5 da ake da 3 da rabi ne yanzu sai ka sai shi naira 10,011
shi wannan goro da ake magana kala nawa ne
goro kala kusan biyu ne da ja da fari
a cikin wannan kala ta goro wani yafi daraja
wanda yafi daraja a yanzu jan goro shi yafi daraja
yafi fari tsada
yafi fari tsada saboda shi ana ajiye shi farin goro kuma ajiye shi ba zai dade ba zai babbare amma shi wannan ana ajiye shi samu shekara 2-3 bai lalace ba
wannan goro idan za a saida a kasuwa tsakanin fari da ja wani yafi daraja
a gaskiya farin goro yana wanke jan goron idan aka sai farin goro yafi wannan jan goro tsada a da amma yanzu goron gaba ɗaya ne aka ce maka babu a yanzu ma farin goron yafi jan goron yawa a yanzu
kuma yanzu dan goro babba yana kai nawa anan kurmi
anan ana samun goron naira 100 na ga maka
da guda
amma da mu ba mu san sayin goro ba
to akwai masu karin magana cewa ko daure goro sai ya daure ta yarda da wannan
a ni kan ina daure goro amma wanda ya kunce shi yake daurewa
kai goro bai taba daure ka ba
kan goro ya zai ya daure ne sai dai in daure shi
Abdullahi Koko sana'a da ina sayan goro
kada dai kana sayan wannan goro
na jima kware da gaske ina sayan goro
da wani gari kai sana'a goro
ina sayan ware ina sayan dundu
idan ka sayi wannan goro ya hake da shi
ina kai shi arewa
wace jiha da wace jiha kake kai goro arewa
ina kai Koko ina kai Jega ina kai Bagudu Aljannare
kamar irin jahohi irin su Kano Bauchi da Gombe ka taba kai goro can
ban taba kai goro can ba
to ka taba zuwa wani wurin harka goro kamar irin kasashen waje
ban taba zuwa kasashen waje ba gaskiya
yanzu a cikin goro kana ita na wani abu da kai na cigaba da ba za ka imantawa ba
insha Allah
to menene kai na cigaba
to cikin goro na taba sai shana kai sosai
to kamar aure da haihuwa da zanen suna fa
na yi aure da zanen suna a cikin goro kuma na wa yara na army a cikin insha Allah
to kai kana cin goro
ina ci
ja hake ci ko fari
ina cin fari ina cin ja
wasu na cewa goro nan yana da barci kai kana jin barcin goro
ban jin barci ne
menene matsalolin sana'a goro
to goro abin da matsala ta yi idan kai kana sayan goro to idan baka yi hankali ba har dai ga yanzu nan to goro na saka cikin matsala amma da goro yayi sauki sosai
to me hake nuhi
abin da nake nuhi da shi saboda tsada shi ta yawa
tahiru mai goro
tahiru mai goro menene dadin sana'a goro gare ka
eh dadin sana'a goro akwai rufin asiri a gurin goro yawa shine dadin goro zaka ci zaka sha zaka bi wani in Allah ya yarda kuma ba zaka fadi ba da izinin Allah shine dadin goro
yanzu wannan sana'a goro bashi ake yin ta koko kudi hannu
ai in mutum bai da kudi ma ba zai zo nan ba idan ba magana bashi karamin sabo ba za a baka bashi anan ba yawa tunda masu debowa ne daga gona su kawo wanda ya kawo daga gona dole ka saya ka bashi kudin ka in ba kudi sai dai kai hakuri ko ka tambaya gun dan uwanka dan nan kowa yana taimakawa kowa kare kun ba ka da shi kai ciniki sai ka ce wani aramu na ran kasuwa in Allah da nazo zan baka
ga kuna a garin Iware da wani kauye ne ake kawo muku goro kuna sai
a duk kauyukan da suke duk labobin da suke gefan waran nan suna kawo goro nan daga Odundu Iware nan ne mahada kare kuwa
wannan sana'a goro tana biya ma bukata
alhamdulillah sai godiya bukata Allah yana biya ita ma tana biya ana samun rufin asiri a jikinta
ka taba koya ma wani sana'a goro
ba su da iyaka yara da manya da suka koyi goro ta karkahina Allah kadai sai iyaka dan a yanzu gaskiya ban iya ga ma yawan su
to masu saurare suna son ka fada musu sunayen kadan daga cikin waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta goro
alhamdulillah insha Allah za a akwai Isa akwai Saluhu akwai Yahaya akwai Idrisa to waɗannan yanzu sun yi karfi dan ni ma yanzu sai dai su dan dafa mini
a arewa ne koko anan kurmi ka koya musu sana'a goro
tunda kanan har aka koma arewa dan yanzu suna arewa mafi yawanci suna da rumfofi a Mariri Mariri ko kama a yankin Kano ita ce madafa
yanzu a ce mutum ya zo yana son yin sana'a goro kamar da me ya kamata ya tanada
dai rike kudi yawa in dai ya zo da kudi don Allah da sana'a kamar ya fara ta zai kuma ji dadin ta da izinin Allah tunda da abun yi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni
wasanni a takaice
ballon kafar da za a yi wasa da shi a wasannin zagayen wasan kusa da wasan ƙarshe da wasan ƙarshe kansa na gasar cin kofin duniya a Qatar na ɗauke da suna The Dreams mafariki maimakon The Journey da aka yi amfani da shi a wasannin rukunoni da sauran wasannin kwaf ɗaya game da abin da kamfanin Jamus wato Adidas ya bayyana a ranar Lahadi. The Dream ƙwallo ne da aka yi shi da fasaha guda-guda da aka yi amfani da shi wurin yin The Journey wadda ya ta'allaka akan tsarin ƙwallo da Adidas ke zayyanawa. Fasahar ta tabbatar da nasara a Qatar wurin gano satan fili wato offside cikin sauri kuma daidai wa daida. Mai tsaron gidan kasar Faransa Hugo Lloris ya yi imani wasan kusa da wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da kasar Morocco yau Laraba na da muhimmanci fiye da abotan Kylian Mbappe da Ashraf Hakimi. Yadda abotarmu a wajen fili akan filin wasa muna wakiltan ƙasashenmu ne kuma wannan ya fi duk wani buri. Lawrence ke faɗana haka a wurin wani taro manema labarai. Ya ƙara da cewa ruhin gasar ya ɗara na abota kuma akan haka ina nufin danganta tsakanin Ashraf Hakimi da Kylian Mbappe kowane ɓangare na da burin ya yi nasara ya kai wasan ƙarshe. Ya ci gaba da cewa muna girmama Morocco, nasarar da ta samu ba akan sa'a bane. Sun doke Belgium, Spain da Portugal suka fice daga rukuni mafi wuya. Wannan ke nuna irin kyawun kungiyar. A jiya talata ne kasar Argentina ta keke ta Croatia da ci uku da nema ta samu isa wasan ƙarshe inda take jiran wadda zai yi nasara a ɗayan karawan kusa da wasan ƙarshe tsakanin Faransa da Portugal yau Laraba. Kocin ɗin kasar Morocco Walid Regragui ya tabbatar da burin Morocco na doki Faransa a wasan kusa da wasan ƙarshe na cin kofin duniya yau Laraba. Yana mai faɗan Atlas Lion fa za ta iya bada wani mamakin. Kasar Morocco ta yi bajimta da babu wata kasar Afirka da ta yi kuma tana fatar kafa tarihi ta isa wasan ƙarshe. Sun zama kasar Afirka na farko da ta kai wasan kusa da wasan ƙarshe na cin kofin duniya bayan da ta doki Portugal da ci ɗaya mai zafi a wani taro manema labarai gabanin karawa a ranar Talata. Regragui ya ce zai so ya shiga tarihi. Ba za mu so mu jira shekaru 40 ba tukun dama ta iso mana. Yau Laraba ce damar mu mu saka Afirka cikin sahun gaban ƙwallon duniya. Wahal ya soma aikin sa na jarida Sports Illustrated kan ya soma aiki na karan kansa a shekara ta 2021. Matan Grant Wahal da ɗan jaridar Amurka da ya mutu bayan ya some cikin akwatin 'yan jarida a wurin gasar cin kofin duniya ta ce babu wani abin shakku game da mutuwar nasa. Wahal mai shekaru 48 ya rinka bayyana cewar yana jin matsi a kirjinsa kwanaki gabanin ran wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals tsakanin Argentina da Netherlands. Salen Gonda matan Wahal ta faɗa a New York cewa bincike wato autopsy ya gano zuban jini kewayen zuciyarsa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaicen masu gabatar da ƙara a Amurka sun samu wasu rashawa biyar da Amurkawa biyu da laifin samo ma Rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yakin Amurka. Mutane bakwai ɗin da ake tuhuma na da alaka da wasu manyan kamfanonin na'urori waɗanda ke ƙarƙashin ikon hukumar tsaron Rasha FSB wadda ita ce ta maye gurbin hukumar KGB ta zamanin tarayyar Soviet bisa ga hukuncin da aka yanke tun ranar 5 ga watan nan na Disamba wanda aka bayyana jiya Talata. Kamfanonin biyu Senia Engineering da kuma Satel LLC tare da wasu kuma da ake ganin suna taka rawa wajen sukunin da Rasha ke samu na gudanar da yaƙi sun fuskanci takunkuma daga hukumomin baitul malin Amurka da na cinikayya sanadiyar mamaye Ukraine da Rasha ta yi ranar 24 ga watan Fabrairu. Yau Laraba wata kotu a Turkiya ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 2 da watanni 7 a gidan yari ma magajin garin Istanbul, birni mafi yawan jama'a a kasar, saboda laifin zagin jami'an majalisar koli ta zabi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirye-shiryen. Yanzu kuma a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni wato Julie Lazarus Gresham da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.